بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بركم دا ساكي هدوا وانا يمتي نراد الله ربا من شقاد رم الهميس يومنا شاتق وزوات الرجب شكرا تدبول دريبود داربئين دا بقوي باين هجر مزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندا يداتنا لسافم بقوي قوات الجنير 2026 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab dake nan dandali a cikin wadan Zaria. A cikin karatun mu na tafsirin juz'u amma, yau insha Allah zamu darasi na biyu kenan a cikin suratu Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Malam arma bi karanta mana ayoyin farko na biyar din farko da zamar. Bismillah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم الله ملك يسك يتي اقرا باسم ربك الذي خلق كاي كراتو ده سونن اوبنجينكا وند ياي حالتا. خلق الانسان من علق وند يا حدچ متن دغا غدن جني. اقرا كاي كراتو وربك الأكرم الهادي أبنجزك شيني مفي كرمج الذي علم بالقلم شيني وند يكوير تهير الكلم علم الإنسان يكوير دمتن ما لم يعلم أبند دابي سنوا. ولنا أيها الأبير سني مبدوان سورة البركة سورة العلق kuma sune farkon abin da ya fara sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata. Mun ji labarin yadda abin ya dauko asali a da irin abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mala'ika ya zo gare shi. Ubangiji ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, wato mala'ika jibrilu ya sanashe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda Allah yake da shi. Ikra kai karatu bismi rabbika da sunan ubangijinka alladhi khalaq wanda ya halitta. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa ai ikra ma unzila alayka min al-Qur'an muftatihan bismi rabbik, wato ana umurtaka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta abinda aka sauka maka na al-Qur'ani kana mai bude dukkanin karatun da za ka yi da ambaton Allah. Shine wato huwa an tazkura al-basmalata fi ibtida'i kulli suratin, wato duk wata sura in za ka karanta ta to ka bude ta da bismillahir rahmanir rahim. Saboda ka bismillah, masu wannan fasara suke ganin cewa aya ce mai zaman kanta wadda ake sanya ta a farkon kowace sura, sannan aya ce tabbatacciya a farkon suratul Fatiha, sannan aya ce ko sashe na wata aya a cikin suratul Nam. Fana Allah madaukake sarki inna Sulaiman bainahu bismillahir rahmanir rahim. A karkashin haka to sai game da cewa alba'u ta cikin bismi ta zama wato ta zama ba'un ce da ma'anar wato a hal kenan fi mahalli nasbin, wato ce zama ma'anar shi ikra hala titahika kulli suratin bismi rabbik, ta zama wato a wannan tana bada ma'anar musahaba kenan. wato kai karatun kana ne gwama karatun da ambaton ubangijinka wasu mutane suka ce a alba'u anan bi ma'ana alani kamar kamar fa da Allah wa minhum man inta amanhu bi qintari ai ta'amalu ala qintari kenan akwai irin wannan da yawa cikin alqur'ani da suka zo wato canji tsakanin ba'u da ala da makamancin su wasu suka ce a ikra bismi rabbika ai ikra akwai kashin wannan shine ikra amana ala ai ikra ala ismi rabbika duk abin da karanta to kai karatu kana mai ainihin dogara da sunan ubangijinka kamar da za a ce fa'ala kaza bismillah ko fa'ala kaza ala ismi llahi kamar da za ka ji masu jawabi ana cewa bismi sha'ab ko bismi daula ko bismi fulani da ire-irensu a ana za mu ga cewa abinda aka ce a karanta din ba ambace shi ikra domin ikra fi'ili ne da yake buƙatuwa zuwa ga maf'uli amma ba ambace shi ba a dan haka yake daukar ko dai wannan ma'ana ta cewa ikra'il qur'ana ko kuma ya dauki ma'ana mafi fadin haka ai ikra kullu shay'in taqra'uhu bismi rabbik duk abinda zaka karanta to ka karanta shi da sunan ubangijinka to sai zama na ko dai ma'anar ismu rabbika al-lafzi fadin sunan ubangijinka al-lafzance duk abin da zaka karanta ko zaka mu'amala da shi ya karatu to ka fara da bismillahir rahmanir rahim sawun qur'ani ne hadisi ne fiqh ne lissafi ne ko kuma ya zama shi to wannan shi za a dauki hadisi kullu amrin bi balin lam yubda fihi bismillah fa huwa ajzam idan hadisi bai inganta ba kamar da malamai suka tabbatar amma ma'anar shi tabbatacciya ce duk wani abu ne na azu a gani wanda za a fara shi ba sunan Allah to ya zama guntunalli ko kuma ya zama ma'anar shi wato ismu rabbika ma'anawiyyan sanya sunan ubangijinka a cikin abin da kake yi wato kuma duk wani abu da kake karatu ne to ka a sake a raba shi da Allah ka a ce ga wani karatu da ba ruwan Allah ce ba ruwan musulunci ne shi wannan tsantsan boko ne ko wata harka ce ta da matakiliya kar a sa Allah to ana cira Allah a ciki Allah kuma zai cira albarka da ke cikin sa daga ikra bismi rabbika sai da ma ikra alqur'ana أو اقرأ غير القرآن باسم ربك وسمو سكتي الباء زائدات معناه شي شي كان شي باسم ربك شي اسم ربك دين شي قرآن معناه شي اقرأ القرآن اقرأ اسم ربك wannan kuma sai shi ba kai da shi alqurani kamar shi ne can da Allah yake ta cikin mu'minun wa shajaratan tabbutu bituhun sabai tabbutu duhuna sai aka ƙara babu ana yin haka babu da ke Sheikh Atiyya Muhammad Salim rahmatullahi alayhi wanda ya ƙara sanin tafin tafsirin adawul bayan yake cewa qawluhu bismi rabbika ayqra munshi'an wa mubtadi'an alqira'ata bismi rabbik shi ma irin fasarar da yake na irin fasarar malam Qurtubi cewa duk karatun da zaka yi to ka fara shi da sunan ubangijinka bayan da ya kawo maganganu iri daban-daban sai yake cewa wallazi yabhahu abinda ni ya bayyana gare ni wallahu a'ad Allah shi ne mutum sai daidai anna qawluhu bismi rabbika ai anna ma taqra'uhu huwa min rabbika kasancewa wannan qur'anin zaka ce kan da sunan ubangiji wato kasan daga Allah ne wato ballighuhu lin-nasi bismi rabbika kuma ka je isar da shi to kai sai da shi a madadin Allah ba magana ka bari wa anta muballighun an rabbika ala haddi qawlihi kamar da Allah yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in ka je isarwa ka ga musu ba magana ka bace da Allah ce kamar da Allah yake wa ma anzal rasulu illa al barat da ira'irin shi wannan duka magana ainihin malam Atiyya ne Muhammad Salim to da yace bismi rabbika zamu ga cewa in an fassara an ce ai ana magana a ambaci sunan Allah ne a wajen fara karatu to an ga wajen ambatan sunan Allah ne yake cewa bismillah ba a cewa bismir rabbi to me yasa a ayan aka ce ikra bismi rabbik ba ce ikra bismillah ba da bai ku dacewa da wancan tsarin a ce anan cewa akai ikra bismil rabbik bismillah wannan udulin da yazo anan wanda a basmala ana cewa ne bismillah anan kuma aka ce bismi rabbika da yazo ne dan nuni zuwa ga wasu abubuwa daga cikin su na farko cewa da aka yi rabbu ubangiji yana nuni zuwa ga tunawa Allah cewa shi tunawa bawa cewa shi fa ba komai bane illa bawa tunda kan shi manzo sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya karanta alqur'ani shi bawa yake ga Allah kuma Allah ne yake jibintar kula da shi Allah ne yake jibintar duk wani abu da ya samu domin shi ubangiji shi ya san abin da ya dace ga gyara bawa kuma ya aika wannan qur'anin da gyaran bawa sannan kuma dan nuna ma bawa cewa shi ba komai bane a gaban Allah Allah na iya jujjuya shi yadda ya ga dama da aka kawo lafazin rabbu sannan kuma na biyu saboda waɗannan mutane da aka sauka musu da qur'ani a lokacin karo manta wannan shi ne farko sa bawa qur'ani a ran da yake sauka a makka babu mumini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah cikin hikima sa ya san za a yi gwagwarmaya da waɗannan mutane kafin su karba da haka aka fara tuna musu da abin da suka sani kamar wanda ba su sani ba sun san akwai rabbu mahalicci kamar da Allah yake cewa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah sun san akwai mahalicci amma suna da musu akwai abun bauta guda daya domin an ce musu su bautawa Allah sai su ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha shay'un al-ilahu shi abun bauta suna da musu akan sa amma ar-rabb ma'ati ba su jayayya akan sa so da haka ta babin abin da muka ambata ran cewa za a koya mutun karatu a fara daga abin da ya sani sai a cike zuwa ga abin da bai sani so da haka aka itlaqin wannan suna na ar-rabb na ɗaya kenan na biyu kuma annabi kai yana ko don kuma saboda ya game dukkanin halittu dukkanin halittun Allah domin a wajen wannan ar-rububiyya ta shafi kowa amma al-uluhiyya ta shafi mukallafai ne kawai ko mun gane ko ga ar-rabb ya fi faɗi kowane bawa cikin mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da duwatsu da ruwa da wuta da sama da ƙasa dukansu bayi ne ga rabb amma wajen uluhiyya wato yin ibada ga ubangijin to ba dukkan su ne aka daura musu taklifi irin namu da Adam so da kana ana magana akan halitta a ambacin rabbu shi fa fadi kamar da Allah yake cewa zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in da ira ira su kamar Allah cikin zumar Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne ci komai kuma shi ne mai jibinta komai da haka waɗannan dalilan guda uku su sa aka yi uduli suka sa aka yi uduli daga cewa ikra bismillah zuwa ikra bismi rabbika saboda ubangiji shi ne mahalicci bawa ya san cewa shi yana an san kwane daga Allah sannan na biyu kuma saboda abinda suka sani rububiyya shi sun amince da shi kafin uluhiyya na uku kuma saboda ya game dukkanin halittun Allah wannan umarni da cewa a yi karatu umarni ne wanda yake shi ne umarni na farko kenan a cikin shari'a wannan yana nuna mana muhimmancin karatu wajen tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da duk wani abu da ake so ya gyara a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan annabta don gyara duniya ya zo ala fatratin min ar-rusul ana kamfan manzanni ya zo a lokacin da Allah madaukakin sarki ya riga ya yi fushi da dukkanin mutane inna allaha nazara ila baqa'a ila bani adama kama qatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitabi Allah yana fushi da duniya saboda kafircinta to sakon da aka zo da shi dan gyara duniya sai fara da bayani akan karatu to wannan na nufin muhimmancin karatu akan duk wani abu da ake so a gyara shi duk wani abu da ake so a ga ya gyaru wata al'umma da ake so a ga ta zama mai hankali mai mutunci da sanin ya kamata to a jibga mata karatu a sa ta a tafarki ilimi shine abin da zai gyara dan adam tun karan farko mu gane muhimmancin wannan ko mu gane duk matsalolin duniya to su tare ne akan wannan duk inda kaga an samu gyara an samu ci gaba an samu nagarta to zaka karatu yayi tasiri a wannan duk inda kuma kaga an samu ci baya, an samu ta taɓarza, an lalace, ba a san ciwon kai ba, za ga jahilci ne ka fito a wajen. Mu riƙe wannan, ina jin shi ya darasi mafi girma game da a ce farkon kalmar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ikra. Muhimmancin karatu wajen gyara al'umma a addininta, a rayuwarta, a tattalin arziki, a zamantakewa, a al'adu, a siyasa, a komai. Kar ka cire komai a cikin wannan. Duk mutumin da ake so ya gyaru to akwai mai karatu. Duk al'umma da ake so ya gyaru to akwai mata karatu. Duk al'umma kuma da ake so a bata a baya to a bata cikin lahiji. Allah ya tsare.
Amin.
Da haka wannan taklifi a mataki na biyu kuma yana nuna mana ɗaukar ɗawainiyar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare shi da duk wani wanda zai wakilce shi to baya yiwuwa sai da yi. A kibace kenan bayan wancan faɗan magana duk wani wanda zai ce yana so isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na farko da zai shine yayi wannan abin da aka fara ambata ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Saboda haka duk wanda bai da ilimi to mu zai wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar da saƙon shi. Da haka za mu ga tun farkon duniya amincin farkon annabinsa zuwa yanzu da muke magana waɗanda suke cin nasara wajen iya wakiltarsa su ne waɗanda suka ba da lokaci suka koyi ilimin addininsu. Zafin kai, hamasa, tsabar ƙauna da soyayya da tsabar ganganci duk wanda ba za su kai mutum ya iya taimaka wa addinin musulunci positively ba sai dai fitar da shi. Wannan shi ne abin da ke fitar da su Muhammadu Yusuf, jahilci. Wannan shi ne ke fitar da ‘yan ɗariƙu, jahilan gari da ke bin ‘yan ɗariƙu da ke bin ‘yan shi’a da jahilai a cikin musulmai duk inda ka je za ka ga abin da ke fitar da mutane shi ne. Jahilci ba tare da sanin ya musulunci yake ba, kuma ce za su tashi su yi hoɓɓasa, ko za su yi gwagwarmaya, ko za su karantar, ko za su yi tafsiri, ko za su kafa da Islamiyyar mata, duk za a je ne a yi ta kwama cana. Saboda haka qualification na farko na yin duk wani aikin addini shi ne ilimi, shi ne karatu. Karatun nan kuma kamar yadda aka ce ikra, aka faɗi ta buɗaɗɗiya, to bai da iyaka. Bima kuntum tu'allimuna an-nasa al-kitaba wa bima kuntum tadrusu, da abin da kuka ce kuna karantarwa da kuma da kuke ci gaba da koya. Wannan yana nuna mana muhimmancin abin da ke cikin wannan saƙon na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alakarsa da karantarwa. Wannan al'amari mai muhimmanci na fara ambaton sha'anin karatu yana nuna mana ta ila yau kira izuwa ga yaƙi da jahilci da kawar da shi a cikin al'umma, musamman kuma al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riska a wancan lokacin. Al'umma ce wacce ta shahara da jahilci. Annabi ya zartar da su a cikin jahiliya, a cikin ummiyanci, a cikin yaƙe-yaƙe, a cikin wato lalacewa al'adu da ɗabi'u, a cikin kisa da abubuwa marasa kyau kamar yadda muka shaji. To karatu yana gyara irin wannan abubuwan, karatu yana kawar da irin waɗannan matsalolin. Kuma karatu shi ne abin da Allah ya yi mishi kirari a kan cewa shi kanshi Allah ba za a san shi ba sai da karatu da ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wa sallu rabbika cikin suratu Muhammad, da fadin Allah madaki sarki a cikin suratu Ali Imran, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, da ire-irensu. Kuma Allah ya mana bayani a wani waje cewa cikin suratu Zumar cewa mai ilimi da marashi ba za su taɓa zama iri ba. Halittar wuli da ya alamuna, wallabi da la ya alamuna, Allah ya ce ka ce shin zai yiwu masu ilimi da marasa ilimi su zama ɗaya? Ba zai yiwu ba, shi ne amsa. Ta hanyar sanin ilimin shari'a da sanin sauran ilmomin da suke da alaƙa da rayuwa da addini da sauransu, ta hanyar haka daular musulunci ta tashi ta daga ta zama wato ta yi fice a cikin duniya. Al'ummar musulunci a da suka kafa daula sun samu ɗaukaka ne sakamakon ilimin da suke da shi. Kalli daular musulunci ta zamanin sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kafa a Madina, ilimi shi ne tushenta. Kalli daular musulunci ta Banu Umayya da suka kafa a ƙasar ainihin wato Dimashka. Kalli daular musulunci ta Abbasiya da aka kafa ta a ƙasar Baghdad, wadda a wannan zamanin saboda yadda haɓakar ilimi ya kai ƙololuwarsa, sai da bagadada ta zama yadda ka san kamar yadda a ce ina kenan a duniya, inda ku ko ina ilimi, wataƙila ce kamar China ko America ko makamantansu, duk mutanen duniya kowa yana so ya samu ilimi sai ya zo bagadada. Haka da musulmi suka kafa daula a Andalus a Spain ta yanzu, sai da zama da duk wanda yake so ya koyi ilimi ya zama wani abu a kowane irin ilimi, to sai ya fara koyon Larabci, sai ya koyi ilimin shari'a, sai ya koyi ilimin Arabiya, sai ya koyi sauran ilimin da ke da alaka da addinin Musulunci, sannan sai ya specialize ko a geology ko a mathematics ko a astronomy ko a physics ko makamantansu. Su ne waɗannan ilimin, su ne basics da ake samun ilimi a wancan lokaci. Kuma duka wannan dalilin Musulunci sun birinƙasa ne sakamakon ilimin. Kuma har yanzu ga duk wata ƙasa da ke taƙama cewa ta zama babbar ƙasa, to ilimi ne ya kai ta wannan bunƙasa. Sawa'u ko da ta bunƙasa ne a kiwon lafiya, ko a ƙarfin soja, ko a ƙarfin zalunci, ko a ƙarfin siyasar duniya, za a gani ta yi amfani da dabaru na ilimi sannan ta kai ga wannan. A yayin da kuma abu na farko da ya maida musulmai baya a wannan zamanin shine sakacinsu da ilimi, yadda suka zama tabi'iyyun, wato ƴan abu ya rima a shakiɗa. Yanzu musulmai, ƙasashen musulmai mun waye gari mun zama consumers, kawai muna jiran abin da waɗannan kafirai ba su sana'anta, mu kuma mu siya mu ci gaba da amfani da shi, su kwashe duka kuɗaɗenmu, mu kuma su ba mu ƙarafa da na'urori da makamantansu. Allah ya tsare. Sannan za mu ga cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya alaƙanta wato tsoronsa izuwa ga masu ilimi, kamar da Allah ke cewa cikin suratul Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, lallai masu tsoron Allah kaɗai cikin al'umma su ne wanda suka san ilimi. Allah ne ya faɗa haka da kanshi. Amma za ka ga a wannan zamanin jama'a, saboda taurin kai da rashin ta ido da mutane suka kai a yanzu, daga mutum ya buɗe baki ya ce ai duk malami ba sa tsoron Allah, to Allah dai shi ya ce suna da tsoron shi. Amma sannan ka za a kama ku na shi, kuma za ka yi dumbiya ce ai malamai su sun lalace ba sa tsoron Allah. Za ka mutum ya faɗi wannan zai damuwa, wannan kalma zai kai shi wuta. To wannan ja'in da ne da abin da Allah ya faɗa. Allah ya ce malamai suna da tsoron shi, kuma ka ce duk malamai ai ba su tsoron Allah, saboda kai wani malami guda ɗaya ko ƙwaya biyu sun maka wani laifi ko kuskure, ko kuma ya faɗa abin da kai ba haka ke so a faɗa ba, ta yi na shi yake kan gaskiya yanzu, ta yi kuma ya kuskure da ɗan adam. Amma ba ka yi mutane kuɗin goro gaba ɗaya ka ce ai duka sun lalace. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ce duk mutane sun lalace, to shi fi sun lalace. Allah ka bari.
Amin.
Haka za mu zo mu ci a gaba. Allah zai ambatan mana alƙalami. A lokacin wataƙila mu ƙara bayani a kan alaƙa alƙalami da ilimi din. Amma dai za mu ga cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya rantse da alƙalamin ba a waje. A cikin waɗannan ayoyin zai faɗa cewa Allah bai allama bil kalam. Kamar yadda a can ya ce nun wal kalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Haka kuma muka kalli a farkon suratul Najm, wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa kuma yantiqu 'anil hawa. Waɗannan ayoyin suna da alaƙa da abin da yake magana na muhimmancin ilimi da tacewarsa da kuma alaƙarsa da addinin Musulunci. Kuma muka cewa Allah ya ambaci haka al-Imam al-Sheikh al-Allama da littafin Wahatu Tafsir, dai yana magana anan yake cewa wal ilmu yajibu an yakuna bismillah. Ilimi, duk kowane ilimi ana so ya zama yayi albarka duniya da lahira, to wajibi ne zama da sunan Allah aka fara shi. Wa minhu yustamaddu, kuma a zaƙulo shi daga cikin ilimin Allah, wato ya zama ƙur'ani tushe ne na zaƙure-zaƙuren ilmomi. Ƙur'ani ya yi ishara a kan abubuwa da dama na cikin ilmomi mabambanta da suka shafi halittar ɗan adam, da suka shafi sararin samaniya, noma, kiwo, tattalin arziki, tsaro da zamantakewa, da al'adu, da aure, da shari'a, duk wani abu da kake tunani wani fanni yanzu da nasara ya bunƙasa shi, da za ga akwai asalin theories ɗin shi a cikin Alƙur'ani. To ya kamata mu musulmi ya zama da ido wajen iya zaƙulo waɗannan abubuwan, da iya abin nan wato ask questions, tambayoyi, me yasa Allah ya ambaci wannan abun anan, daga nan ake ɗosano bincike da haɗa gano sabuwa. To idan aka yi ce dole ya zama ilimin da ake so ya albarka ya zama mustamaddin min ainihin wahayillahi wa huwa allazi yu'allim. Allah shi ne yake sanar da mutane, da haka masu ilimi san cewa Allah ne ya sanashe su, sai ne mutane girman kai ba dabarar su bace. Zaɓi ne daga Allah, don Allah ya baka wani ilimi ko wata masaniya da zaka zama mai girman kai ko mai rowa ilimin. Ya ce fadrastu ibbi alal misali karatun likitanci wal adwiyati da karatun sanin magunguna kamar pharmacy kenan ko wal kimiya da ilimin kimiya na chemistry wal ahya da ilimin biology wal hasu da ilimi na computer wal handasa da ilimi na engineering wal geologia da ilimin geology wa ilimin nafs da ainihin ilimi na psychology kenan wal nabat da ilimin tsirrai kamar botany kenan wal am da ilimin security studies sanin halin tsaron kasa wal alaqatu duwaliya da ilimin da ke da alaka tsakanin kasashe wa ghayru zalika da wasu waɗannan kullu zalika la budda min rabbihi bil khaliq. Duk waɗannan ana so su zama sun amfanar yadda ake so, kada su halakar da mutane, to dole a kulla alaka shi da Allah madaukakin sarki wa dirasatihi ala dawi shari'a, kuma dole a karanta waɗannan ilmomin a bisa hasken shari'a musulunci. Kun ga inda aka samu kuskure yanzu shine da ake kokarin a ce an raba ilimi da addini, wannan su zama ilmomi su zama mujarrada su zama secular, ba ruwan su da addini, ba ruwan su da al'ada, ba ruwan su da mutuntaka, kawai duk abin da bincike nuna kawai sai dai a aikata. To wannan shi yake halakar da mutane, kaga mutum ya yi karatu ya yi ilimi amma kuma ƙarshe ya halaka, don bayi da shari'a daga littafin Allah, bayi da shari'a daga littafin Allah, yana koyan ilimi ne wanda yake ya tsiraitu daga addini. To wannan babu mamaki don kaga ya halaka. Ya ce fa idza durisat ala zalika lam tajid mulhidan, in za a karanta waɗannan ilmomi na boko a bisa kallon hasken shari'a, to ba za ka samu wani ya je karatun boko ya waye gari ya zama yana cewa babu Allah, wala ilmaniyan ko ya zama dan secular, wala ha'iran mutaraddidan ko wanda ya zama cikin mudani, yau ya imani gobe ya kafirce, yau ya kafirce gobe ya imani. Waɗannan duk ana samu sai a cikin masu yin ilimi. Shi yasa kaga mutanen baya dattawa da kakanni da sauran suka kyamaci ilimin boko, saboda duk wanda ya je ya yi shi za a je a koya maka wani ilimi ne wanda ya tsiraitu daga ambaton Allah, ana nuna maka kawai iya ƙarfin ƙwanduwar bincike da curalization na ɗan adam. Ɗan adam yana takawa da cewa shi ya gano kansa, baya mai da falala ga Allah, baya kuma zama guided da abin da dokar Allah ta hana kar ya aikata. Don haka sai kaga an wayi gari mutane da dama su yi karatun boko, amma kuma ƙarshe bokon ya halaka da su, ya raba su da imaninsu, ya raga su da nagartarsu, ko ya sa suna raina Allah, suna iya faɗan maganar banza ga Qur'ani ko ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ko su karanta wani ba cikin Alƙur'ani da ya saba abin da suka ɗan sani ɗin nan, sai su ce ba su rinna Alƙur'ani wacce suka yi da shi. Kira ga mutum yana cewa to shi bai da hadisi kaza ba, ko bai da aya kaza ba, ko kaza da aka faɗa ya saba wa theory kaza, ko ya saba wa law kaza a mathematics ko a physics ko a geology ko makamanta haka. Inda kuwa ya san Allah, ya san girman Allah, ya san addinin Allah, to sai dai shi ya fara tunanin cewa to abinda na sani ya kuskure, Allah baya kuskure. Abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dai nawa ne kuskure. Amma nashi din nan abin da ya san daraja shi kawai kenan. Saboda haka bai san daraja Allah ba, bai san daraja annabi ba, bai san daraja sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to yana da sauki ya ƙaryata abin da ya tabbata cikin Alƙur'ani, matuƙar ya saba wa tunaninsa, wanda tunaninsa kuma taƙaitacce ne. Ko mun gani sau da dama waɗannan masu bincike na boko za su zo su ce abu kaza ba su yi da shi ba, daga baya kuma su dawo su ce sun gano cewa su suke da kuskure. Wannan yana da yawa a cikin bincikensu, a yadda na Allah kuma wahayi ne kuma gaskiya ne, shi baya canzawa. Don haka a nan abin da ya kamata mu yi wa kanmu karatunta da ƙashi ne, wajibi ne makarantunmu na boko mu yi ƙoƙari mu saka touch na addini a cikin abin da ke karatawa. ilimin wanda ake karantawa na kimiyya da fasaha wajibi ne zama an koyar da su tare da koyawa mutane girman Allah da addinin Allah da tauhidin Allah da sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tace abin da ke cikin ilimin da kurakurai wannan wajibi ne mishi a makarantunmu da muke da su alhamdulillah yanzu a kasashenmu muna da isassun makarantu na primary na nursery da primary da secondary kai har ma da university wanda suke da tunani irin na addinin musulunci wanda suke da orientation na addinin musulunci kusan yanzu a daukacin kasashen musulmai arewacin Najeriya da sauransu za ka samu a kowane nan makarantun ko da dai a suna ne kawai ya kamata a aikace zama akwai wannan kokarin na harmonizing na wato integrating tsakanin addini da kuma boko dan ya zama yaran musulunta so sun samu boko wanda yake musulmin boko ba boko irin na kafirci ba Allah ubangiji ya tsare mu ranar da mu ga shi yasa wata kila saboda wannan alaka shine sai aka fara ambaton wani abu da ke da alaka da ilmomi na halittar dan adam a cikin aya da ke tafi shine fa Allah da yace khalaqal insana min alaq da aka ce ikra kai karatu bismi rabbika da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda yake dukkan halitta kamar da muka fata cewa khalaqa anan ba ambaci maf'ul bihi ba saboda ka ana magana akan dukkanin halittu ne amma sai kuma aka zo ga abin da ake cewa wato zikrul khasi ba'da al'am aka ce khalaqal insana wanda ya halicci dan adam idan kaga an kebance halittar dan adam daga wancan halittu ga baki daya min alaq ya halicci dan adam daga gudan jini anan zamu ga kamar da muka ambata akwai wato tafsirun ba'da ijmal ko takhsisun ba'da ta'lil bayan an ce yayi halitta gaba daya sai kuma aka kebance wani sashi na halitta aka ambata shine mene shine dan adam an ambaci dan adam bayan dukkanin halittu don a girmama dan adam din daya kenan don kuma a daga sha'anin sa a cikin sauran halittu don kuma a nuna cewa wannan sakon na ikra da sauran sakon da su dan adam ake nufin shi don kuma a nuna mai cewa wato shi ya san shi ba komai bane shi sai aka ambaci wani abu cikin marhalolin halittarsa ɗaya daga cikin marhala mafi ban mamaki ita ce marhala ta alaka kamar yadda za mu gudunci al'insan a nan da aka ce al'insan to zai zama kenan ismul jinsi wato dukkan ɗan adam wanda aka halitta ta bisa wannan tsari an keɓance ɗan adam da an fito bayan an ambaci dukkanin halittu kamar yadda Allah ya keɓance mala'ika Jibril da an fito bayan ambaci mala'iku gaba ɗaya da yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha kaga al mala'ikatu a cikin su hadda a ruhu sannan kuma aka keɓance shi Jibril alayhi salam da an fito to haka nan ba allazi khalaqa ay kullal khalq sai kuma aka ce khalaqal insana ismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana wanda ya halicci dan adam min alaqin al alaq shine wato gudan jini jami'i ne daga alaqatul kamar da yake cikin wannan hadisi na kullu mawludin yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan daga alaqa guda daya zaka ce alaq da yawa kamar da zaka ce shajaratun shajar baqaratun baqar qasabatun qasab wannan yana daga cikin jam'u taksir wanda ake yi ta hanyar rage adadin harfa akwai shi a larabci to alaq anan zamu ga ma'anar shi kamar da suka ce addam aljanit shine jini wanda ya taru a guri guda ya daskare ba tare da ya bushe ba wa idza jara fa huwa almasfu'u akwai gamin masfu kuma da Allah ya ce au gamin masfu'a shine da an yanka dabba ko kaji ciwo har ya gudana to nan shine addabul masfu'u Raga bayan ya gudana me ke faruwa da shi zai koma sai ya bushe sai ya dunkule. To wannan idan ya dunkule shi kuma shine mataccen jini ke. Mataccen jini. Kamar yadda yake a jikin a koda dabba ce bayan an gama fede ta. Idan jini ya makale a wani waje a cikin nama an ciro shi za ka ganshi ya dunkule amma kuma har da danye ne. Ko za ka ga yayi baki bai da haske ko jazirin wancan. Daga nan malaman fiqh suka gano wata ka'ida. Idan mace tana cikin jini, kamar da Annabi yake cewa inna damal haidi damul aswad yu'raf. Jinin haila jini ne baki baki da ake sanin sa saboda mene? Sai ya gama mutuwa. Akhri da ke jikin shi ya fita ba yi da rai, sannan sai ya biyo al'aurata ya fice, za ka ga shi mai duhu. Idan ko ba shi ba ne, kamar idan ta yi tsarki ko tana da wannan ruwa ne daban, idan ta zo ta tsuguna ko ta tsakuro ko rabu ya faɗo, sai ga gudan jini dunkulalle a lokacin ragowar biki kenan ko wani abu can daban. To wannan zai zama cewa ba haila ba ne, don yana faɗowa a dunkule kuma jazir. Idan ko yana zuba ne, yana ronin ne, ya tsinke kuma baki kirin, to wannan shi kuma shi ne haila daga alaƙ kenan. Me yasa alaƙ ya zama cewa a nan abin ambato ne da ban mamaki? Farko saboda abin da ke shiga mahaifar mace a lokacin da Allah ya so halittar ɗan adam, kamar da aka sani shi ne maniyyi. Maniyyi kuma yana da rai, ko da ran shi ba irin rai ne irin ɗan adam, kamar da malaman kimiyya suke faɗa. To maniyyin nan in yayi iya kwanakin da zai, kwanakin da yake yi ba 40 bane, mu ji wannan ba 40 bane kafin ya juya. Abin da yake faruwa duka yana faruwa ne a cikin kwanaki 42. Idan ka je ka haɗa hadisan da wannan hadisin da ya shahara wanda yake cikin 40 hadisa da sauran lafazzan shi da ke cikin sahih Muslim, idan ka haɗa su yadda malamai suka haɗa su, zai tashi daga karatun da ka sani na yin Islamiyya, sai kuma karatu irin na malamai, ka kuma littafin jami'u abinda jami'ul ulum wal hikam da Ibn Razak bin Hanbal, zaka ga ya hada hadisan, zaka ga cewa hadisan suna nuni akan cewa a cikin kwana 42 mafi karanci zuwa 48 mafi yawanci, daga sanda mace ta yi missile last period zuwa wannan kwanakin ake duka wannan tarkibin halitta. Saboda haka ba wai sai ya kwana 40 ba shi maniyin sannan zai hawwala zuwa mataki na biyu. Kullu maulidin yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, kowane ɗan adam ana haɗa halittar shi a cikin uwarsa a cikin kwanaki 40. Ga shi kwanaki 40 ɗin nan shi ne yake yin duka waɗancan. Yakunu mai sunan shi nutfatan farko ko? To iya kwanakin da ya a nutfa ko awoyi kamar kwanaki 7 ko kwanaki 8 ko kwanaki 9, to iya su kuma iya su zai ƙara yi a duka sauran matakan. Shin za ka ya fara daga 42 ko kuma in suna ƙaruwa har ya kai zuwa 46? Almuhim daga nutfatan ɗin nan idan ya juya zuwa alaƙa, wani ɗan ƙaramin gudan jini da yake malluwa a wani sashe na mahaifar a ɗabi'ance matacce ya mutu shi mane, juyawan da ya yi zuwa ga alaƙa gudan jini ko? To kamar ya mutu ne. Yadda ka san idan ka saka dawa ko gero a ramin shuka, bayan kwana 2-3-4 aka zo aka buɗe, za a gani ta baje kamar ta mutu da lalace. Amma kuma daga nan ta riɓe, thank you very much, ta riɓe ko? Wanda inda ita ce wannan aka shuka rabaɗiya ba za ta yi ba. Ba za ta yi ba, da ita ce aka ɗauka wannan mataki na biyu, a ce sai ta riɓe a cikin buhu, sannan aka shuka ba za ta yi ba. Za ka ga za ka ɗauki gudan jini shi kaɗai a ce a zira a cikin mahaifar mace ba zai yi ba. Amma maniyin da aka ɗauka aka zuba, shi kuma sai ya juya zuwa wani abu wanda a ɗabi'ance ya mutu, domin abin da ke faruwa
hayya kuma gudan jini shine akwai wasu ƙwayoyin iska da ke cikin sa, su ne oxygen, wanda su ne Allah yake kusar da su daga ciki sai ya dunkule sai ya baki yadda jama'a kwanta da jikin rago din nan. Za ka ga jinin da ya zuba san da aka yanka shi ki ne rai jinin, za ka gan shi jazir kuma yana gudana kuma har da wani iska-iska a cikin shaka kamar kubu-kubu ko wanda kuma ya makale a cikin nama da aka gama yanka shi aka fede shi sai ka ga kuma ga wani kuma ya dunkule shi kuma ya yi baki, to shi ne irin wannan da ka ga ya mutu a ɗabi'ance, amma kuma daga jikin shi Allah ne ta da mai rai. To shi ne abin mamakin da ya kamata mu kura a kamar da Allah ke cewa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhraju, ta cikin sotruni kenan ko wa kadhalika tukhraju. Allah yana fitar da mai rai daga matacce, ya fitar da matacce daga jikin mai rai kuma ya raya ƙasa bayan ta mutu, to kuma haka Allah ya tashi mu ranar kiyama. Malamai suka ce to daga cikin hikimar da yasa Allah a nan a wajen bayanin da zai na farkon halitta da yasa bai ambaci halitta Adamu ba, ita ce farkon halitta kuma da aka ambata a wasu wurare, me yasa kuma ba a ambaci matakin farko na maniyi ba sai aka tsallaka zuwa mataki na biyu na gudan jini, kuma gane me yasa. To malamai a zakulan suka ce to na farko dai saboda ko dai saboda shi maniyi shigar shi din nan kadai cikin al'auran mace zuwa mahaifata bai tabbatar da samuwar ɗa, ba lazimi ba ne, za a iya yin jima'i kafa dubu ba haihuwa, amma duk wanda ya makale har ya zama alaƙa din nan don Allah ya sunje ba wani kusa ba, to ya kai labari da yake nan. Na biyu kuma saboda waccan ƙa'idar ana ɗaukar su daga abin da suka sani zuwa abin da ba su sani ba, to duk inda mutane suke rayuwa in dai ana haihuwa ai suna ganin jinin haihuwa, to sai an mutar musu wani abu da ke da kama da wanda suka sani, san da yake jini domin an haihuwa za a ga jini irin wancan ɗin ne dai jinin da ake gani na haihuwa, ai ragowar jinin da ke saduwa tsakanin ɗan tayi ne da uwar ko wanda ta ne take ba shi abinci da numfashi da ruwa da dukkanin motsin da yake game da haka sai a bari mu kanta magana ibn kimiyya da ya ambata a daidai nan wajen wanda ta karu na mana cewa malamai musulunci da ba sun daɗe da ilimi mai zurfi, ba kuma malamai ne irin na yanzu da za a ce ƴan arabiya zalla wanda kawai irabi ta dai suka yi ba, yanzu aka zo aka raba ilimin musulunci da sauran ilmomi, wasu suka yi wancan wasu suka yi wannan, shi ne sai aka waye gari ba a da aiki illa rikici ma kawai tsakankanin malaman addini da ƴan boko wanda suna wannan kallon makauyawa wanda kuma suna musu kallon ƴan wuta, ne kun kuma dukkan ilimi ne ya kamata a ce kowa na da nasibi a ciki, ya kamata a ce malamin alkur'ani yana da nasibi a physics da chemistry da engineering, malamin boko wannan farfesa da veterinary medicine ya kamata a ce ya iya qur'ani ya iya karatun sallah ya san fari da baƙin da ya kamata ya sani, amma sai ka ga malami masani a ilimin boko wani ko tsayuwa sallah da iya ba, wani ko malami masanin addini shi kuma ko zaki shi kai turanci ya bisani shi da ake wannan ta tabar da kuma ake zaman doya da manja, amma su malamin musulunci na da bari ku ji irin magana ibn tayyib yake cewa yace innal muqama huna muqamu dilalatin ala wujudillahi, wannan gurin saboda an zo ne dan a tabbatar da sabuwar Allah, fa bada abima ya arifuna wa yusallimu lahu, sai aka fara fadin abinda suka sani kuma abinda suka sallama masa, walam yabda bi dhikri khalqi adama, ba a fara da ambatan adamu ba ya na hulin turabi saboda adamu da kasa ka da ce shi, walam yushahidu kuma basu ga wannan ba, wali annan nutfata laysat bi lazimin laha khalqul insani, domin kuma shi maniyi shigan shi mahaifa bai tabbatar da sabuwar halitta, fa qad yukhraqu fi ghayri rahim, ana iya zuba shi ma ba a cikin al'aura ba ba a cikin mahaifa ba, sai ce mene kasani il muhtalim kamar da mai mafarki yake mauron mai mafarki ai garba ba inda yake zuba bane yake zuba ba, haka nan wanda yake agado matasa ba inda yake zuba yake zuba ba, haka wanda yake ya rasa yadda zai yake istimlaki shi ma duka wannan asarar ƴaƴan shi kawai yake yi ko, kaga ana iya zuba shi ma ba inda ya kamata a zuba ba, yace wa kad yakunu fihi wa la yakunu al-habu, kuma ana iya zuba shi a cikin mahaifan ko ba za a haihu gudanarwa, ba za su tafi ba, saboda haka sai ba ambace shi ba, ba sai aka ambata musu abinda suka sani, wanda shine cewa haihuwa tana zuwa tare da jini, sai aka ambaci jini din, sai ya zama musu izina akan cewa wanda yake aje wannan mataccen jinin, kuma daga wannan mataccen jinin ai developing din shi zuwa tsoka, daga tsoka zuwa a sanya mishi ƙasusuwa, a sanya mishi gaɓoɓi da sauran organs, sannan a hura masa rai, sannan a zuba masa fata a rufe shi, sannan ya ci gaba da girma har a zo a haife shi a matsayin mutum. To wanda yake wannan shi ne ya aiko da wannan saƙon, kuma ya ce kowa ya bi saƙon. Da an musu haka, to a nan za su ɗauki muhimmancin saƙon kuma su bi shi. Shi sa kamar da muka faɗa da kuka kalli wannan ayar da kyau, za mu ga cewa ayar ashe wani tushe ne a cikin ilimi na halittar ɗan adam, abin da ake cewa embryology, wato ilmul ajinna, ilimin haɓakar ɗa a cikin mahaifiyar uwarsa, wanda Turawa a yanzu suke takama da shi a matsayin wani ɗaya daga cikin ilmomin da suke ganin sun yi fice da shi, wanda daga nan ne suka yi developing ɗinsa har zuwa abin da suke yi yanzu na yin halittar ɗa ma ba a cikin mahaifa ba. Suka kai matakin da idan mace tana da ciki za su iya sa na'urori su ga duk abin da ke ciki, su ga juyawar ɗan, su ga bugun zuciyarsa, su ga makonni nawa ya yi, saura makonni nawa, su ga cewa dukkan limbs ɗinsa sun yi developing yadda ya kamata, ko yana da wani defect me ya kamata a yi, za ta haihu da kanta ko ba za ta haihu ba, har ma a gaya mata ran da ake tsammani za ta haihu. Duk dai mun saba ganin wannan ma ba wannan ba ku abu ne ya zama gaba gari ko? Har suka wuce nan ba, suka kai da cewa kuma ba idan aka samu tangarɗa mahaifar ta ke yin da kamata, za a ɗebi maniyyi namiji da mace a je a haɗa wata na'ura, wata mahaifa ta nasara a zuba a kuma a ci gaba da kula da shi, kuma ya ci gaba da girma kuma har ya zama ɗa. Duk suna yin wannan, dukkan wannan tushen wannan ilimin daga ire-iren wannan aya. To ya aka yi musu yi wa musa wannan ba, saboda kawai mun waye gari Qur'ani karanta shi kawai muke muna hada cewa kawai muna musabaka kawai muna wuce, ba mu mashi karatun ta natsu. Su kuma Turawa da suka zo suka tarar da cewa wannan Qur'ani cike yake da muhimman ilmomi, duk da wasansa ba su yi imani ba, amma suka ce bari mu tsaya mu nazarce shi yadda ya kamata. Da haka za ka ga a jami'o'in Turawa ƙasashensu suna ba da muhimmanci akan bincike game da Islamic medieval science, wato ilmomin kimiyyar Musulunci waɗanda aka bincike a kansu a shekaru 800-900 shekara 1000 baya, suna ba da muhimmanci da karanta waɗannan ilmomi da fassara su da kuma ƙoƙarin alaƙanta su da abin da suka sani da kuma ta ina za su musu ƙara gaba. Wannan shi ya kai su zuwa ga dukkanin abin da kake gani yanzu na ci gaban da ke ba musu nishawa. Wato abinka ne aka kwace a hannunka, aka je kuma aka gyara shi, kuma ka zo har baka gane shi ba, kuma ake siyan maka shi da kuɗi mai yawa, kuma kana siya kana murna. Da haka wajibi ne musulmi mu farka daga barcin da muke, mu tashi tsaye haikar wajen ganin cewa mun dawo da martabar wannan addini namu, wanda kuma martabar shi kamar yadda muka ji a farko tana da alaƙa da ilimi ne kawai. Babu yadda za a yi musulmi su samu martabar da suka cancanta ba tare da sun kuma farfajiya ilimi ba. Za mu ga cewa wasu daga cikin ƙasashen musulmi da suke kwatanta aiki da wannan ƙa'idar, za ga a hankali a hankali suna ƴantuwa daga wannan mental slavery, daga wannan bautar da ake yi a cikin ƙwaƙwalwa. Kalli ƙasashen irin Malaysia, kalli koda ƙasar Iran da take ƙasa ta ƴan Shia, amma da suka ba ilimi muhimmanci, suna da jami'o'i da yawa da cikin bincike kamar da suke ƴanta kansu. Kalli ƙasashen da suke da ra'ayoyin siyasa da suka saba ma ra'ayin Amerika da ƙawayenta, ka ɗauki irin China, ka ɗauki da irin ƙawayen da suke goyon bayanta, za ka ga su ma a hankali a hankali suna ƴanta kansu daga wancan bautan. Wata ƙasa da kake ta ƴantu, su za ga ilimi ta kama. Kalli China, kalli Japan, kalli Hong Kong, kalli ire-irensu. Duka waɗannan abin da suke kenan. Zama suka yi tunani, suka yi bincike, suka naɗa cikin bincike, ba Allah ya buɗa musu. Wala ga shi abin da ya sa haƙar alal musulmi ne, ba musulmi ne kadai, ɗan adam in yi wannan zai ci gaba. Mu kuma da muka ci gaba da zaman gaskin dani ɗanci, shi ma kuma yadda muke gani din nan ba ma kamar muna Afirka sahel Afirka ta yamma da muka zama kamar bola ma da turawa abinda ma ake kawo da ci gaba ma sai wanda yayi shi ya wuce sai wanda aka tabbatar da cewa ba wani amfanin kware zai mana yanzu duniya ana kan wutar lantarki ta green energy kuma ana kawo mana solar solar ita ce mun ci gaba kina mun alfahari abinda yake da sai da yawa ga environment din amma yanzu wanda yake da solar shi ne fadan gayu wanda bai wadata ku duba gari ba jama'a wanda yana da illa ga environment wata na magana ga wani malami a Makka yana karantar da ya bi yana dan na saba kunna labarin da ya bi yana magana akan alfanun hasken rana sai yake cewa kuna jin labari na cewa wasu kasashe da talakawa fa an san ba yadda ake iya conserving din hasken rana nan ana samun wutar lantarki shi to wannan alheri ne tunda babu wuta a ƙasa shine sun ba fa yan kasashe suna zo na wannan bada ire-iren dole dai muka yi kasa da kai ba mu sai ba shi kuma ba mu shi tare ki wuce da ai kamar tabara kuma kasashen mu haka yake ku dai yadda aka mai da mu bola ta solar abin nan solar electricity har tun talakawa na yi har gwamnati ma yanzu na yi yanzu da bankuna da ofishin gwamnati da ofishin wata hukuma da ofishin DSS ko ina ka jina da solar an ce har jirgin shugaban kasa ma kula to kare wata ke ana ganin wani ci gaba ne halin ba abin a yi alfahari ba ne amma a yi kukari don me za a ce duk duniya tana kan green energy ko kuma muna kan solar energy kuma solar ba sai dai kai taka domin inda a ce za a yi ta ne a imace ta gwamnati to za a je bayan gari ne can inda ba mutane a jera ta tukunna sai a dinga shigo da energy yana zuwa inda mutane su amma wanda da ake tsara kan gidaje da kan gine-gine bala'i ya fada ba sai nan gaba za a gani ka tambayi wanda suka saba a yana akwai boko da sun shirya karatun da ma da muke akan su ne da gaji kare wa ke gida ta Allah ya fi mana gaba da to mu koma kan karatu mu kan to lokacin ma ya kure shi sai mu kwana kan wannan aya khalaqal insana min alaq Allah ke musulmi da shi aya ta uku kenan ko ikra wa rabbuka lakal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim.
Amin.
Wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.
Amin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Thank you.